الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ya ku ƴan uwa musulmi ga kadan daga cikin abin da ya gabata a cikin huduba ta larabci da ta gabata na farko mun gode wa Allah subhanahu wataala shine abin bauta na mutanen farko da mutanen karshe gaba daya sannan mun yi salati da tsira ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shugaban halittu na farko da na karshe sannan kuma da tsira ga sahabbansa gaba daya da alayensa da waɗanda suka bi su akan tafarki nagari har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku ƴan uwa musulmi ina makaina wasici da da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin ita ce wasiya ta Allah ga mutanen farko da mutanen karshe ya ku ƴan uwa musulmi bayan wannan ya kamata mu sani cewa lalle aqidu waɗanda ba su da kyau gurbatattu da kuma labarai na ƙarya na goge abubuwa ne masu yawan masu saurin yaduwa a cikin al'umma a cikin kowane zamani a cikin kowane lokaci shi yasa zamu ga cewa a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'anin sa mai girma da kuma cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun gaya mana yadda zamu yi mu'amala da kowaɗan mi irin labarai da muke ji domin mi domin shi labari abu ne wanda ana yada shi dan saboda waɗansu manufofi shi yasa yana da kyau a wannan zamani da muke ciki wanda kafafen yada labarai manya mafi yawancin su da kuma kafafen yada labarai masu tasiri suna ga hannun makiyan musulmai sawa'an waɗanda suke kafirai a waje ko kuma musulmai waɗansu ko masu sunan muna musulunci gurbatattu munafikai waɗanda suke rike da waɗannan kafafen yada labarai da haka yana da kyau a zamanin da musuncewa waɗannan kafafen yaɗa labarai suna da hatsari mai girma makami ne wanda zaka iya amfani da shi ta fuskar ka yaɗa addinin ka ka kare kanka ko kuma ka halaka kanka ka caka maka kanka yuka ka halaka wal iyadu billah dan haka ƴan uwa musulmi ku zo cikin wannan labaran wato cikin wannan khutba mu dan tabo kadan daga cikin ka'idodi waɗanda musulunci ya aza yadda za a mu'amala da kowane labari a gurguje abu na farko ya ku uwa musulmi musulunci ya karantar da mu cewa duk lokacin da aka samu wani labari ya zo to ana buƙatar a diddigin wannan labari kada a yi saurin gaskatawa kada a yi saurin ƙaryatawa sai an samu dalilin da zai sawa a ƙaryata ko an samu dalilin da zai cewa a gaskata idan ba a sani ba sai a kame baki a yi shiru idan muka duba ya ku ƴan uwa musulmi Allah ya faɗi wannan ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani idan labari ya zo muku daga fasiki to ku bi bincike in an ce fasiki to ina ga kafiri ina ga munafiki wanda su busu yi imani ba wannan ma fasiki ne ake zance ya ku ƴan uwa musulmi daga cikin ababen da musulunci ya aza shine cewa in labari yazo a mayar da shi zuwa ga ma'abutansa saboda a san hakikanin sa shi yasa da labari yazo Allah yake bada labari a cikin suratul nisa idan al'amari yazo musu na tsoro na wato idan al'amari ya zo musu na zaman lafiya ko na tsoro shi kenan sai ka iske sun yada shi ba tare da sun tsaya sun hankalta ba Allah ya ce da sun mayar da wannan labarin zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da yana da rai yanzu kuma za a koma ne zuwa ga sunnar sa ko su mayar da shi zuwa ga ma'abuta ilimi daga cikin su ashe ana mayar da al'amari ne zuwa ga ma'abuta ilimi da an san hakikanin al'amarin wannan labarin ya ku ƴan uwa musulmi ashe musulunci ya aza waɗannan dokoki amma sai ka iske mun watsar da su gashi muna da ilimin hadisi wanda ya ginu akan waɗannan ababen bin diddigin labari sai an tabbatar da ingancin sa sannan yi aiki da shi amma yanzu da duniya ta yi nisa zaka ga ana ta yada hadisai na ƙarya da hadisai mawdu'ai da maganganun masu hikima ko likitoci a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ba tare da kana da tabbacin cewa ba hadisi ne ingantacce an yarda da shi dan haka sai ya zamanto kana kokarin sadar da alkhairi ga musulmai ka koma kana sadar da sharri izuwa gare su saboda sakaci irin namu ya ku ƴan uwa musulmi ka'idodin da ake bukata suna da yawa amma ga kadan daga cikin su na farko idan labari yazo ana buƙatar a san wane ne ya faɗi wannan labari wane ne ya faɗi wannan labari musulmi ne ko kafiri mafi yawancin labaran da muke saurare suna zo mana ne daga kafirai amma sai ka iske mutun yafi yadda da su da labarai yafi gabatar da labarin turawa da makiya Allah akan abinda anka ce alqur'ani mai girma ya faɗa ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta tabbatas ya ku yan uwa musulmi ana son a gane kuma wane ne aka faɗi labarin kansa domin mi domin akwai matsala cewa kullum ana kokarin mutanen da suke nagari mutanen da ke kokarin su kawo gyara cikin al'umma ana tsatsakar kuskuren su ana farauta kurakuran su ana farauta wuraren shubuha don saboda a bata addini ba wai su ne ma ake son a bata ba shi yasa muke ganin tun zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam munafikai sun tohumci matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tayi zina wal iyadu billah Allah ya sabkar da ayoyi tun daga sama ta bakwai wadanda ake karantawa har zuwa ranar tashin alkiyama na kariya ga mutuncin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka ashe idan za a iya yin labari wanda za a suka ga gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wani malami ba wani mai da'awa da ya ketare ma wannan tarko ya ku yan uwa musulmi idan muka duba daga cikin ka'idodin da musulunci yake son abi saboda mi saboda makiya addini na waje da ciki wato da munafikai da kafirai adawar su ta bayyana ga addinin musulunci adawar su ta bayyana gare mu kuma ba adawa ce wanda za ta kare ba matukar ba mutun ya musulunta bane musulunci ingantacce ya dawo ya shiga cikin musulunci dan haka ana buƙatar cikin tantance labari a san a ina ne wannan labarin ya faru sannan kuma ana buƙatar a san a wani lokaci ne wannan abin ya faru sannan ana buƙatar a san ta yaya wannan abin ya faru domin kun ga annabi Yusuf alaihi salam wata mata ta tuhumce shi da yayi zina amma da aka yi binciken yaya ne abin ya faru sai aka gane a ce ita ce ba ta da gaskiya shine mai gaskiya amma duk da haka bai kubuta ba sai da yaje gidan kaso ashe wani na iya zuwa gidan kaso ba wai dan yayi laifi ba a'a saboda an danganta wani abu na ƙarya zuwa gare shi sannan idan za a iya ma Allah ƙarya ban san wanda ba za a yi ma ƙarya ba a duniya ya ku ƴan uwa musulmi daga cikin abubuwan da ake bukata a san dalilin da yasa aka bada labari idan misali wani mutum yayi kuskure shin ya da kuskuren shi an yi ne don saboda a bata addini a bata da'awa koko da wani maqsad aka yi to a hakan ga zamu iya gane cewa ashe ana yada labarai saboda waɗansu abubuwa daban-daban musamman daga cikin su saboda a bata fuskar musulunci saboda a bata fuskar malaman musulunci saboda a bata fuskar da'awa ta addinin musulunci saboda a kange mutane kar su gane addini na gaskiya wannan kuma a kowane zamani yana faruwa kuma misallai sun faru a lokuta daban-daban zan dauki misalin kafirai a zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka zo yakin Uhud aka je ana buga yaki wato lokacin da suka samu wata hanya ta jefa tsoro a cikin zukatan musulmi hanya ta raunanar da ta karya lagun musulmi a yakin Uhud sai suka yada cewa a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mi yasa aka bada wannan labari ko da gaskiya ne a wannan lokaci bada wannan labarin mi ake nufi da shi ana son addini ya jada baya domin idan aka ce za a yi juyin mulki aka ce shugaban kasa ya shiga hannu ko an kashe shugaban kasa dole ne masu tsaron shugaban kasa wasu daga cikin su in ma ba dukan su ba ya zamanto an karye lagon su to sai aka yada wannan labari cewa an kashe manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah sai ya sabkar da ayoyi wadanda yake son ya ba mu darasi cikakke wanda zamu gane mi ake nufi da addinin musulunci shine cewa shi addini ne na Allah aqida ce kasancewar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yazo da addini ba shi ke nuna in ya tafi ba addinin ya tsaya a'a mu a yanzu ba damuwar mu bane sai mun ci galaba akan makiyan addini mu karantar da ƴaƴan mu aqida ingantatta mu karantar da su addini mu karantar da su ilimin wayewa mu karantar da su ilimin boko su iya su kai inda za su iya yin kere-kere ko da muna cikin kabari wata rana nasara za ta iya tabbata. Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafi yawancin futuhatul islamiyya kasashen da musulunci ya kai lokacin manzo bayan ya tafi ne, saboda da yan mutu ba su fahimci cewa ba addini ya mutu, amma qur'ani ya fadi wannan, wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, ai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba komi bane face manzo, annabawa sun shige gabanin sa. Afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum, shin in ya mutu ko an kashe shi za ku ja da baya ne? Kenan addinin kuke karewa ko ko jikinsa ne kawai kuke karewa? Shin kuna yin addinin ne dan gani idon sa ko ko kuna yin addinin ne don Allah? Allah ce wa man yanqalib ala aqibaihi, duk wanda ya kauce ya juya ya bada baya, falan yadurra Allah shay'a, bai cutar da Allah da komai ba, wasayajzillahu shakirin, da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai sa kankama wadanda suke godiya. Kaga aka haka aka bada darasi, shi yasa radda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar duniya ya mutu. Ga ayan nan ta sauka suna karanta ta, amma da yake abin bai afku ba, busu gane ta ba suka jita a cikin jikinsu, sai ranar da manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce ya mutu, sai suka dima wuce. Sayyidina Abubakar da zuwan sa gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bayan ya fito daga gidansa wanda yake gefen Madina, yazo ya shiga ya iske shi kwance ya mutu, yace tibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah, kana da tsarki ko kana da rai ko ka mutu? Sai yazo zai yi khutba, hankalin mutane ya tashi, malaman sira suke kawo cewa sayyidina Umar ya ce ba a cewa manzo ya mutu, har ana cewa ya dauko takubi ya ce duk wanda ya ce manzo ya mutu zai iya sare masa kai. Lokacin da sayyidina Abubakar ya hau a minbari zai yi khutba, sai ya musu khutba mashhura, ayyuhan nas man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut, ya ku mutane duk wanda yake bauta ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mutu, duk wanda yake bauta ma Allah to shi Allah raye yana baya mutuwa. Dan haka mu fahimci cewa labarai suna buƙatar ka'idodi a musulunci, kuma musulunci bai jahilci waɗanga ba, ashe abubuwa ne waɗanda musulunci ya karantar da su, idan za mu yi aiki da su mu tsaya mu yi aiki da su. Sannan mu fahimci cewa addinin nan na Allah ne, ba namu bane. Dan haka idan ma ana tunanin cewa za a yi addini don wani, to an yi asara. In mace tana addini don mijinta, yana son addini, idan ya mutu koko ya sake ta za ta bari, ta yi asara. Idan kana yin addini don saboda mai gidanka wanda kake mafakon shago ko kake masa aiki a kamfani, shina son addini shi yasa kake addini, ka tabe ka yi hasara. Idan kana yin addini don babanka yana matsa ma, idan babanka ya mutu za ka bar addini, ka yi hasara. Duk abin da kake yin addini da shi ba don Allah ba, idan wannan abin ya kushe zaka daina addini to kai babba asara. Dan haka wannan zamanin dole kan mu bar hankulan mu su zamanto ga hannun makiyan addini, su sarrafa mu, su raunanar da addinin mu, su bata kasashen mu, su sa gaba tsakankanin mu, su hana ma kasashen mu ci gaba ta fuskar sun samu hanya mai sauki, su yada labarai na ƙarya na fitina a cikin kasashen mu dan saboda biyan bukatun wadansu mutane. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adha بالنار. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.